وصلي وسلم على أسعد الدين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan majalisin namu na masallacin Al-Qur'an don karatun fiqhu a cikin mazhabin sayyidul malikiyya. Muna karanta littafin matanin Al-Hashimawi na Sheikh Al-Allama Abdul Bari Al-Hashimawi Rufa'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Yau muna ranar Alhamis nomba ta hudu ko hudu ga wata Rabiul Awwal hijira alif da 439 da kuma yado daidai da 23 ko 23 ga watan Nuwamba miladiya shekara 2017. Idan ba manta ba karatun mu da yauce waccan sati mun fara magana akan abin da ya shafi ruwa. Malam ya shigar da mu cikin wani babi wanda yake magana akan nau'uka na ruwa, wanda malam ya kasa mana ruwa kashi biyu: ruwan da ya garwaya da kuma ruwa wanda bai garwaya ba. Sannan malam ya ɗauki kashi na farko, ruwan da ya garwaya. Shi kuma sai malam shi ma ya kasa shi gida biyu: ruwan da ya garwaya da najasa shi ne kashi na farko, a cikin ruwa da ya garwaya da wani abu. Malam ya kasa wannan ruwa kashi: ruwan da ya garwaya da najasa, malam ya ce wannan ruwa ya zama najasa. Matuƙar ta yi tasiri a ɗayan siffofinsa guda uku: ko launinsa, ko ɗanɗanansa, ko kuma ƙamshinsa. To wannan ruwa zai ɗauki hukuncin najasa kawai, ya zama najasa. Sannan malam ya ce idan kuma ruwan ya zama kaɗan, najasar ma kaɗan, ta yadda ba zai tasiri a cikin ruwan ba, to makaruhi ne yin tsarki da shi, yin alwala ko yin wanka na janaba da wannan ruwa. Makaruhi. Musamman a malikiya suka ce in an samu waninsa. Malam ya ce shahararren zance ne a mazhaba da aka ce makaruhi, amma akwai masu ganin rashin karhanci cewa babu komai, kuma wannan zancen shi ya fi inganci, cewa babu komai don an yi amfani da shi tun da dai siffarsa ɗaya daga cikin siffofin ukun nan ba ta tabu ba. Don haka ruwa yana nan, yana nan mabu ne mutlak, ruwa ne sake ba kai ne, ba abin da ya same shi. To ballantana kuma idan ruwan ya zama da yawa, ruwa ne mai yawa, ya fi ƙarfin yawan ruwan da za a yi wanka da shi, sai kuma najasa ƴar kaɗan ta shiga cikinsa, ba ta yi masa wani tasiri ba, to wannan ruwa yana nan a ruwansa. Wannan najasa tunda ba ta bayyana ba, bata canza masa wata siffa a cikin siffofi guda uku ba, to yana nan a ruwansa, ba abin da ya same shi. Za a yi alwala da shi, za a yi kuma wanka da shi. Allahumma illa idan shi mai amfani da shi din yana kyankyani, to wannan kuma ba shi ne haramtawa ba, ba shi ne yake hukunta ruwa ya zama najasa ba, kawai dai shi a ɗabi'arsa ba zai iya ba shi kyan wannan ruwansa. To wannan a nan malam ya tsaya dangane da ruwa wanda ya garwaya da najasa, ba ta masa tasiri ba, ko kuma ya zama kaɗan, najasar ma kaɗan, afuwar ruwa da ya garwaya da najasa ta masa tasiri, ya zama najasa. Da kuma ruwan da ya garwaya da najasa, a amma shi kadan ne najasar ma kadan ce bace masa tasiri ba lace mai inganci shi ma wannan ruwa ruwa ne wanda yake mai sarki mai kuma tsarkakewa to yanzu malam in ba kuma ta ba har yanzu muna kan magana ne akan ruwan da ya garwaye da wani abu wanda ya garwaye da wani abu ya kasa shi kashi biyu wanda ya garwaye da najasa bai faɗi kashi na biyun ba yanzu ne karatunmu ne yau za mu tashi a kashi na biyu kuma an fahimta asalin ruwa rabo na farko ya raba shi gida biyu ruwan da ya garwaya da ruwan da bai garwaya ba ruwan da ya garwaya a cikin sa muke magana shi ma sai ya kasa shi gida biyu wanda ya garwaya da najasa mun gama karatu a kansa yanzu daya garwayan kuma shi za mu iya shine malam yace watata wani lokaci kuma yaxtalitu bi tahiri yana cakuruwa ya garwayu da abu mai tsarki sayatayyaru bihi sai kuma ya canza da wannan abu mai tsarki dukkan wani abu wanda yake abu ne mai tsarki a zatinsa shari'a ta yarda wannan abu mai tsarki ne a zatinsa wanda mafi yawan kayan amfanin mu a tsarki hasali ma Allah bai halatta mana amfani da najasa ba ya sanya mafi yawan kayan bukatun mu masu tsarki ne dukkan nau'in abincin mu dukkan nau'in abin shan mu suturan mu dukkan masu tsarki ne har ma galibin abin da muke fitarwa irin majina irin yawo irin kaki duk masu tsarki ne ababen mu na amfani irin sabulu irin omo duk masu tsarki ne da haka galibin abubuwan har gumin jikin mu duk masu tsarki ne galibin ababe na amfani ne yau da kullum Allah madaukakin sarki ya sanya mana su masu tsarki ne to yanzu tunda mun gama bayani akan ruwan da ya garwaya da najasa yanzu sai bangare na biyu ruwan da ya garwaya da abu mai tsarki ko omo ya shiga cikin sa ko sukari ya shiga cikin sa to malam yace wa taratan wani lokaci ya khtalitu bi tahirin ruwa yana garwayuwa da wani abu mai tsarki ya taghayyaru bihi sai kuma ya canza da shi dayan sifofin sa kunnan su canza ko launin sa saboda zobo ya fada ko dandanan sa saboda sukari ya shiga ko kuma kamshin sa saboda kori ya shiga to duk waɗannan abubuwa masu tsarki sun shiga ruwa ko ko in ka so ka ce launin sa ya canza saboda lipton ya shiga dandanan sa ya canza saboda sukari ya shiga kamshin sa ya canza saboda an jefa nana an fahimta to kaga ba zan can alwala don haka yanzu wannan canji da ruwa ya samu yadda mun buga misali da canjin sifofin sa uku gaba daya amma muna ƙara tana tambihi da cewa ba ba ana nufin sai sifofin uku gaba daya sun haɗu sun canza ba ɗaya in ta canza wacce siffar tasa ta farko ta asali ta tsohuriya ta tsarkakewa ta ma'un mutalab ta tashi to malam ya ce ko yadda ta yau sai ya canza da wannan abu mai tsarki to shi ma ɗaya biyu fa in kana tahiru mimma yumkinu al-ihtirazu min yanzu shi ma abu mai tsarkin da ya shiga ruwa da ya garwaya da ruwa ya canza wa ruwa kamanni shi ma ya kasu kashi biyu kenan shi sa wancan fata na ce muku a ɗan yi hattara kaɗan saboda wannan gurin yana da bukatan abin nutsuwa da mutum ya samu kyakkyawar fahimta kuma ruwan nan shedan yana wahalar mu akan shi a ruwan nan kuma ba komai yasa shedan yake wasa da hankalin mu ba illa rashin nutsuwa mu fahimci abinda malamai suka ce game da ruwa. Yanzu shi kansa abu mai tsarkin ya kasu kashi biyu. Kashi na farko malamai ya ce fa’in kana mimma yumkinul ihtirazu minhu, idan ya zama daga cikin abin da zai yiwu a kubuta daga shi, zai yiwu ruwa ya nisance shi, al-ihtiraz nisanta fita, abin da zai yiwu a ce ya fita daga ruwa ba shi da alaka da ruwa. Abin da malamin yake so gaya mana anan shi, ruwan nan cikin abubuwan da yake gauriya da su masu tsarki, akwai abin da ba abin da ya hada shi da ruwa, ba abin da ya hada ruwa da shi. Yanzu kamar Lipton da ruwa, ba abin da ya hada guri da gada, ko suga da ruwa, su ne abubuwan da yumkinul ihtirazu min, zai yiwu ruwa ya nisance su, zai yiwu ruwa ya rabu da su, saboda ba su da alaka. Sannan akwai kuma kishiyoyinsu, allati la yumkinu lilma'i al-ihtiraz minha, ba zai yiwu ba ruwa ya iya rabuwa da su, kamar tsatsa. Matukar za a sa ruwa a cikin abu mai karfi ya ɗauki lokaci, to zai yi tsatsa. Kamar gansa fuka, matukar ruwa zai kwanta, to zai haifar da kore. Su kai nuwa da ruwa yake haifa. Sannan da irin misali ruwan kogi da yake ɗanɗanon gishiri, saboda gishirin da ke cikinsa ba na kanti aka zuba ba, amma naka na gida in ka zuba a cikin ruwan, aka zuba a cikin buta, ba zai alwala ba. Amma na kogi wanda dama makwancinsa ne haka, ba za ka taɓa raba shi da wannan ɗanɗanon ba. Ko kuma hamamin kifi, karnin kifi, ruwan kogi yana da karni, in ka je da karnin kifi, to ba za ka raba shi da wannan karnin ba, saboda me? Saboda wannan ɗinsa ne, wannan a makwancinsa ne, ababen da suke rayuwa ne a cikinsa wanda ba ka raba su. To ire-iren waɗannan abubuwa su kuma yanzu kamar rijiyoyinmu, rijiya idan ta yi nisa ruwan ta yi kusa karewa, in aka jawo ruwan za a ga tana yana ja, ko a ce ruwan rijiyar nan ya tashi yau yana ja, wannan jan na me na ƙasar da yake kwanci a cikinta, ko idan an yi yasa an jawo a gan shi fari saboda garin farar ƙasa a cikinsa, na me na ƙasar da yake kwanci a kanta. Waɗannan abubuwan gashi nan sun gaure da ruwa, sun canza masa kamanni, ko launin, ko ɗanɗanon, ko kuma ƙamshin, to amma su ba su canza shi daga ruwa ba, wanda malam zai zo ya magana a kai nan. Da haka nan za mu zo mu fahimci abu mai tsarki da ya shiga cikin ruwa, ko da ya gaure da ruwa, ya kasu kashi. Kashi na farko malam yana mana magana a kai shi ne wanda yumkinul ihtirazu min, zai yiwu a ce ruwa ya nisanta da shi, shi ma ya nisanta da ruwa. To idan har ya zama a wannan babin, abu ne wanda ruwa ya nisanta da shi, shi ma zai nisanta daga ruwa. Kalma'il makhluq bil za'faran, kamar ruwan da ya garwaya da za'farani. Za'farani ganye ne, ganye ne na daga cikin ganyayyaki masu kamshi, nau'in fulawa na ganye masu kamshi shi ne za'faran, wanda akan yi amfani da shi a sa abinci don ya kamsa abinci, ko a sa abin sha kamar shayi don ya kamsa shi. za'farani haka yake tunda ba mu da shi shi yasa ba mu san shi ba da zai zo mana da za'farani zai zo mana kamar da na'ana ta zo mana da na'ana ba sunayen Hausawa ba ne sunayen su ne na Larabawa amma da yazo mana mun san shi da sunan sa yazo irin su girfa girfa da sunan ta tazo kayan kamshi ne na kayan sa shayi ba Hausa bace amma haka tazo mana to haka za'faran mallan ya kawo za'faran dan ya maka misalin ruwan da ya gaure da abin da zai canza kamshin sa walwarj da kuma wargi fure fure ko flower mallan ya kawo wannan dan ya maka misali da abin da zai shiga ruwa ya canza masa kala walajin da kuma ajin ajine kuma shine gari na kulli kulli azo a ko abin din kamu na koko ya gaure da ruwa wanda zai yi tasiri a launin sa ya tasiri a dandanan sa kuma ne ya kawo nan misalai guda uku da nufin kowanne daya zai dauki siffa da cikin siffofi za'farani siffar kamshi wardi siffar kala ajin siffar dandano mallan ce kamar ruwan da ya gaure da waɗannan abubuwan wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka kamar ruwan da ya gaure da sukari ko ya gaure da gishiri ko da sabulu ko da zobo ko da abinan flavor da sauran abubuwa fa hada al-ma'u wannan ruwa tahiru fi nafsi mai tsarki ne a kashin kansa shi a kan kansa mai tsarki ne ma'ana a kan kansa mai tsarki ne shine zai shawo za a iya abinci da shi idan abin ya shiga cikinsa za a iya mu'amalar ci da shi to za sai a ci idan abin da ya shiga cikinsa mu'amalar sha za a yi da shi sai a sha idan abin da ya shiga cikinsa mu'amalar wanki za a yi da shi sai a wanki ko mu'amalar wanka sai a yi wanka wannan yasa a wankan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ruwa mai zaman kansa wanda ake zuba masa turare in an zuba masa turare ya zama ruwan kamshi amma kuma ya halatta a zuba masa mace saboda mai sarki ne sai dai ba shi ne zai masa wankan sarki ba ruwan da zai masa wankan sarki shine ruwan karshe da za a yi masa wanka da shi ruwan farko ruwan kumfa shi ma mai sarki ne amma ba shi ne mai tsarkake shi ba ruwa na biyu ruwan turare mai tsarki ne a kansa amma ba zai tsarkake wani ba dan haka ba shine wankan tsarki ba ruwan karshe ruwa shine ruwan da za a yi masa wanka da shi asalin wanka ko kuwa wankan ruwan farko kumfa ruwa na biyu ruwan tsarki a wankan tsarki ruwa na karshe ruwan turare a riga an yi wankan tsarki a tsarki amma dai ruwa biyu na kumfa da na turare ba suna da tsarki ba amma an zuba masa a jikinsa saboda masu tsarki inda ruwan najasa ne ba za a sa masa ba da haka kasancewar ya halatta mutum ya shafa turare to ya halatta ya sa ruwan turare a jikinsa kasancewar ya halatta mutum ya sha sukari to ya halatta ya sha ruwan da sukari ya shiga ciki ya halatta mutum ya sha gishiri ya halatta ya amfani da ruwan da gishiri shiga ciki haka ne abu yake da haka yana da tsarki fi nafsihi a kansa ghayru mutahhirin li ghayrihi amma ba mai tsarkake waninsa ba kamar yadda muka yi bayani shi yasa kamar yadda muka ambata wancan sati da a ce tufafi ne wanda yake da fitsari a jikinsa sai wannan tufafi aka sa shi a ruwan kumfa aka wanke shi shin idan omo ya shiga ruwa har ya kunfa ya canza masa kamar ko bai canza masa kamar ba ya bidda shi daga siffarsa ta tsarkakewa amma tunda ummu abu ne mai tsarki to ruwan ma yana nan abu ne mai tsarki sai dai siffarsa ta tsarkakewa umman ya cire masa ita to yanzu riga mai fitsari idan muka zo shin muna bukatar wanke fitsari ne kawai ko kuma muna bukatar tsarkake ta don haka yanzu ba zai yiwu ba mu tsarkake wannan riga sai da ruwa mai tsarkakewa don haka za mu wanke da ruwan kumfa a matsayin ruwa ne mai tsarki za mu kuma jijjige da ruwa garau a matsayin ruwa mai tsarkakewa daga waccan najasa mutum ba zai yi bayan gari ya wanke da ruwan kumfa ba idan ya wanke da ruwan kumfa to sai ya bi bayan ruwan kumfa kuma da ruwa garau saboda ya tsarkake wajen idan ya wanke da ruwa garau ya bi da ruwan kumfa wannan ruwansa ko da bai daure yi ba babu komai tunda ai kufar ba najasa ba ce amma dai abinda ake bukata na tsarki ya yi shi da ruwa garau jama'a fahimta da haka barin kumfa kasancewar kumfa ce ba a daure ba wannan ba shine matsala ba matsalar a ce najasa ce ba a tsarkake ba yanzu idan dauda ce kawai ta kayanka wacce babu najasa a ciki dauda ce kawai sai ka wanke da ruwan kumfa sai ka shanya ba kai dauraya ba babu komai duk da ma ai babu abin da ake bukata na tsarkakewa balle sai an bukaci ruwan tsarkakewa kawai yanzu datti ne ake so a kawar kuma kumfa ce take kawar da datti ta kawar da datti ita kuma ba najasa bace dan haka dan ta ci gaba da zama ta bushe a haka a cikin tufafi ba najasa bace tufafin kai yana nan garau ba abu da same shi amma lokacin da din aka ce rashin tsarki to sai da ruwa mai tsarkakewa jama'a kun ta dan haka fadin malan ghairu mutahhirin li ghairihi ruwan da ni ya gauraya da abinda yake mai tsarki ne kuma ya canza masa kamar ni to wannan ruwa yana da tsarki a kashin kansa amma ba zai tsarkake wani abu da yake bukatar tsarki ba sawan wannan abun mutum ne ko jiki ne ko tufafi ne ko mahalli ne wayusta'malu fil adat mala yace wannan ruwa sai ai amfani da shi a al'adu al'adu min tabakhi kamar girki wa ajini da kwaba gari shine ajin da kwaba gari ko talge ko gasara wa shurbin da sha wa nahwi dalika da makamanta shi ya danganta da me ya shiga ciki min tabakhin kamar girki ruwan da gishiri ya shiga ciki sai a kada masa ko baiwa ko kuka wa ajini da kuma kwaba gari ruwan da gari ya zuba a ciki ko kamu ya shiga a ciki to sai a gasara da shi ko a yi talge da shi ba matsala ko kuma shuru ruwan da sukari ya shiga ciki ko liquid ya shiga ciki sai a hau sukan tukunya a tafasa shi a shashai wani hau dalika da makamantar su wala yusta'malu fil ibadat amma ba za a yi amfani da shi a ibadu ba duk abin da ibada ne to ba za a yi amfani da shi na abin da ake nufi ba za a yi amfani da shi a tsarki ba la fi wudu'in wala fi ghairi ko alwala ko wannansa kamar wanka wankan jaraba ko wankan haila ko wankan bindi duk ba za a yi da shi ba wa in kana mimma la yumkin al-i'tiraz min to yanzu mun gama bangare na farko bangaren abu mai tsarki wanda zai ba shi da alaka da ruwa yanzu za mu shiga bangaren abu mai tsarki wanda ruwa ba zai iya rabuwa da shi wa in kana mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu. Idan ko ruwa, idan ko wannan abun da ya garwaye da ruwa din ya kasance daga cikin abin da la yumkinu al-ihtirazu minhu, ba zai yiwu a guje masa ba, ba zai yiwu a kukuce masa ba, ba yadda za ka raba shi da ruwa ko ka raba ruwa da shi. Kalmar mutaghayyir bisabakhati ko mutaghayyir bisabakhati, kamar ruwan da ya garwaya da kasar kanwa, ruwan da ya garwaya da kasar kanwa, kasa ce ta kanwa kuma hanyarsa ce kuma kwancinsa ne, sai ya bi ta hanyarsa, sai ya ɗanɗanan kanwa, ko kuma makwancinsa ne, nan yake taruwa, kuma wuri ne mai kanwa. Idan an gunsa sai a ji kanwa saboda ƙasa. To kaga wannan ruwan ba za ka raba shi da ba wai an ɗebo kamar an watsa ba sauki daga wani, a hanyarsa ce ko makwancinsa, to ba ka raba su. Awul ham'ati ko kuma tabo yunfu, wannan ma ruwan da ya gauraya da tabo, a ce makwancin ruwa ƙasa ce mai laushi kuma mai danko, da haka idan ruwa ya kwanta a wajen sai ya haifar da tabo. In ya haifar da tabo, wannan tabon kalashi ta baki sai ta shafi ruwa, hamaminsa sai ya shafi ruwa, to wannan ai ruwan ne ya haife shi, don haka ba ka raba su. Aw nahwu dhalika, ko makamancin haka, irin ruwan da ya gauraya da tozali wanda yake magudanar ruwa ko wanda yake makwancin ruwan, ko kuma da muka ambata a baya ruwan da yake hamamin kifi, saboda kifin suna makwancin ruwa. Amma ku dinga bambantawa ba tsakanin abinda ruwa ya same shi da abinda ya samu ruwa. Yawwa, abinda ruwa ya same shi, shi yasa malamai suka ce abinda yake garwaya da ruwa kuma baka iya raba kuma baka iya raba su, to yana ya kasu kashi uku. Abin da yake garwaya da ruwa kuma baka iya raba su ya kasu kashi uku, ko dai ma yakunu fi maqarril ma'i, abin da yake kasancewa a makwancin ruwa, dama a nan makwancin ruwa ne, kamar jar ƙasa, farar ƙasa, irin su abinan kifin da yake makwancin ruwa, irin su gishirin da yake ƙasar ruwa, dozalin da ke ƙasar ruwa, ƙasar kanwa da sauransu, su tabur, wannan duka suna makwancin ruwa ne. Sannan abu na biyu, ma kana mutawallidan minal ma'i, ko ma tawallada minal ma'i, abinda ruwa ne ya haife shi, kamar gansa kuka, kamar kainuwa, waɗannan ruwa ne yake haifansu da ire-irensu, irin su bado, ire-iren waɗannan su kuma ruwa ne yake haifansu. Sannan abu na uku, ma taghayyara li tulil mulk, tulil mulk tsawon zama, kamar tsatsa. Waɗannan abubuwa su ne halaye na ababen da suke garwayuwa da ruwa su yi masa tasiri amma ba su zare masa siffarsa ta tsarkakewa ba, sakamakon ba ka iya raba su da ruwa, ko dai wanda ke makwancinsa ne, ko kuma wanda ruwan ya haifa, ko kuma saboda daɗewar ruwan ne ya sa wani abin ya faru, kamar tsaza da wani mai kuma za ka dinga gani a kan ruwa saboda daɗewarsa. A waɗannan abubuwa su ake nufi da ma la yumkinu al-i'tiraz, abinda ba zai yiwu a kwakwace masa ba. Amma abinda shi kuma zuwa zai iya samu ruwa ba a makwancin ruwan yake ba, ba kuma ruwan ne ya haife shi ba, ba kuma daɗewar ruwan ne ya haifar da shi ba, ya samar da wannan abu ba, to wannan abu kaza ka sa shi a babi biyu da suka wuce, in najasa ne to ka kashe wancan babin, idan mai tsarki ne ka kashe wancan babin, amma baya babi na uku da muke magana kai, wato babin abinda ba zai yi wa ruwa ta ba zai canza wa ruwa sai fasa ko da ku wannan abin akwai irinsa a makwancin ruwa, amma yanzu wannan makwancin ɗaukowa a kai a ƙasa yanzu kamar kifi, masu kiwon kifi suna da rijiyar kiwon kifi, wannan kifin kawo shi ake siya tsunduma a ciki, to wannan ruwan ruwa ne mai tsarki ba mai tsarkakewa ba, saboda kifin ba na makwancin ruwan ba ne, saka shaka. Akwai gishiri a makwancin ruwa, sai aka zuba gishirin gidanka a ruwa, to sai dai a yi miya, ba za a alwala ba, saboda wannan gishirin ba na makwancin ruwa ba ne. Akwai kanwa a makwancin ruwa, sai aka ɗauko kanwar gidanka sai aka zuba ruwa, to sai dai a kashe tsami na miyar gidanka, amma ba za a alwala ba saboda kanwar ba ta makwancin ruwa ba ne. Hakan nan irin su maina da ke saman rijiya, ganyayyakinta su dinga fadawa cikin rijiya, idan suka yi tasiri to ba za a alwala da shi ba, ko wankan sarki, saboda ai zai yiwu a raba su da ruwa a tsarin reshen nata mana. Ba a makwancinsa take ba, ba haifanta yake yi ba, ba tsawon zamansa ba ne yake samar da ita, wani abu ne daban a gidan yake kaɗawa ya shiga. Don haka a wannan babin na ababen da suke shiga ruwa, suke garuwa da ruwa ba tare da sun zare masa siffar sun tsarkakewa ba, to ana nufin waɗannan abubuwa da suke makwancin ruwa, ko yake haifan su, ko kuma tsawon zamansa yake samar da su. Awil jari ala ma'adinin zirnihin aw kibritin ana hau zalik, mala yace ko kuma ruwan da ya gudana, ruwan da ke gudana ala ma'adinin zirnihin a gurin zirne aw kibriti ko gurin kibriti aw na udalika kuma kamance shi. Na ma'adin ana nufin mahal, makan, guri shine ma'adi, ma'adi ne na zirne, zirne kasa ce, wata kasa ce mai tsakon kwani jajaye wal'ala bamu da shi ana, amma tana da guba, ana iya amfani da ita wajen har hada bom, ana iya amfani da ita wajen hada asin, wannan kasa ta zirni, waɗansu abubuwa masu asin irin su ruwan batir da waye ana iya amfani da ita a samar da su, kuma kasa ce nau'i ne na tsakon kwani zirni kina kamar kabarko wal'allama ita ce. suna siffanta ta da takwamfani masu yalki, wasu kuma suna siffanta ta da ƙasa ce ja. Kibrit ita ma ƙasa ce, amma ita yellowish. Ita ma ƙasa ce wacce take ana iya samar da wuta da ita, wanda sanadin haka ake cewa kibrit, ake cewa ashana kibrit. Za a kyauta wutan tashi. To waɗannan duka suna da launi, da ruwa in ya wuce kai zai ɗauki launinsu. Suna da kuma hamami, da ruwa in ya wuce kai zai iya ɗauka. Sannan suna da sinadari na guba, da ruwa in ya wuce kai zai iya tasirantuwa. To amma kasancewar nau'in ƙasa ne, ba wani abu ne da aka sana'antar da shi ba, ba wani abu ne da faffe ba, ba wani abu ne ɗan adam ya yi wani tasarrufi ya mai da shi haka ba, haka yake kawai, haka Allah ya yi a ƙasa. To ruwan da yake gudana ta kan irin wannan ƙasa ya tafi zuwa gaba kwancinsa, ko kuma ruwan da yake kwanci a kan irin wannan ƙasa, to shi ma hukuncinsa hukuncin ruwa mai sarki mai sarƙaƙewa, saboda ai duka wannan hukuncin makwancin ruwa ne, kamar yadda muka bayani a baya. Malai ce fa hadha kulluhu tahur, dukkan wannan mai tsarkakewa ne. Yasihhu minhu alwudu, alwala tana inganta daga wannan ruwa. Sawabun alwala ne ko wanka, da malai cewa yace yasihhu minhu tahur, to da ya game dukkan zancen tsarki yana inganta daga irin wannan ruwa. Shi yasa idan muka manta ba, mun yi a littafin ahalari mun ba da labarin wasu sahabbai da suka koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarancin ruwa, saboda su matsanta ne, za su hau jirgin ruwa su yi nisa a cikin ruwa, kuma za su yi kwanaki ba su dawo kan tudu ba, suna cikin ruwa. A ruwa suke sallolinsu, a ruwa suke girkinsu, suke cin abincinsu. To dan abin da suka ɗauka na guzurin ruwa, to yakan kare musu. Sai su zo suna shawarwari, sauran abin da ya rage na ruwa, idan suka ce za su yi alwala da shi, za su dinga alwala da shi, mai janaba ya yi wankan janaba, to za su rasa ruwan sha. Don haka suka yanke shawara in sun dawo su tambayi manzon Allah sallama, shin za su iya yin alwala da ruwan kogi, in ya so idan guzurinsu na ruwa ya kusa karewa su bar shi ɗan sha kawai, saboda shi din zai sha wani kogin ba zai sha ba, saboda gishirinsa da hamamin kifi da waye-waye da sauransu ba zai sha ba. Sai suka tambaye shi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna narkabul ma'a wa laysa ma'ana illa al-qalil min al-ma'i, afana tawaddahu bima'i al-bahri, mun kasance muna hawan kwale-kwale, kuma idan ba mu da a tare da mu babu ruwa sai ɗan kaɗan. Wa idza tawaddana bihi atishna, idan muka yi alwala da shi kishi zai kama mu. Afana tawaddahu bima'i al-bahri, da mu yi alwala da ruwan kogin shi kuma wannan mu bar shi don sha. Qala alayhi salatu wassalam, huwa at-tahur ma'uhu al-hilm majad, yace ai ruwan kogi ruwan sa mai tsarkakewa, bugu da kari tun da kukan jima akan ruwa, mushin cikin sa ma halal ne a ci, ku kama kifi ku bararaka ku gasa ku ci. To wannan ya nuna mana kenan akwai ruwa wanda yake ba zai tsarkake ba, amma za a iya amfani da shi a al'ada. halalci. Sannan akwai ruwa wanda za a kasa amfani da shi a al'adance amma zai tsarkake. Domin na taba ji wani yana alwala da ruwa da ya kurkura baki sai ya ce, "Ka gaskiya wannan ruwan ko nawa za a bani ba zan iya sha ba." Sai wani a gefen sai ya ce, "Kuma kake alwala da shi? Abinda ba za ka sha ba kai alwala da shi?" Me za ku ci a kan wannan? Kwarai kuwa, me zai hana? Ai, abin da yake sa a sha daban, abin da yake sa a yi alwala kuma daban. Don haka, matuƙar ruwa siffofinsa da za su hana shi tsarkakewa ba su tare da shi. Yana kan siffofinsa na asali, yana kan ruwa. Sannan abin da ya gaure da shi kuma baya daga cikin abin da yake zare masa ƴancinsa na tsarkakewa. To shi ne kawai abin da ake bukata wajen yin sarki. Sawa'un za ka iya sha ko ba za ka iya sha ba. Wannan kuma ba lallai ba ne. Yanzu ruwan zarti, galibi ruwan cikin tsohon garuruwa, ƙaryojinsu za ka samu baya shawuwa. Saboda ɗanɗanonsa ruwa ne mara daɗi, zarti ne. Sai dai amma, shin za a iya alwala da shi a wankan janaba? Amsa shi ne eh. To wannan ɗanɗanon da ya canza ɗin fa, sai a ce maka a makwancinsa yake. Wannan canjin ɗanɗanon a makwancinsa yake. Ko kuwa wani abu ne aka jefa wa rijiyar sai ruwan ya zama haka. A makwancinsa yake, da za a yashe ta. A yi mata yasa a ɗebe ruwan ƙara, idanuwa su sake ba da sabon ruwa haka za a ji. To yana makwancinsa ne. Kuma mun yi a karatu cewa duk abin da ya canza wa ruwa kamanni sanadin makwancinsa, to wannan ruwa yana nan a siffarsa ta ne ta tsarkakewa. Yana nan a siffarsa ta tsarkakewa. Jama'a an fahimta? Yawa, don haka wannan babi da malam ya yi magana a kai babi ne mai matuƙar muhimmanci, kuma akwai buƙatar mu fahimce shi sosai. Saboda sha'anin ruwan nan na ganga waɗansu waƙa'a, waɗansu abubuwa suna nuna mun cewa mutane ba ba su fahimci ruwa ba. Kamar yadda muka ambata wancan satin, daga buta ta faɗa drug an kifar da shi. Ko takalmi, yara sun jefa takalmi cikin katuwar randar roba, kaga an kifar da ita duk an kelar da ruwa. Kaga mai dalili ya ce maka wai yaro da ya jefa takalmi. In ka ce meye a cikin takalmin, sai a ce ai ana zuwa banɗaki da shi. Kaga rubutun shi ilimi, ai ana zuwa banɗaki da shi. To kuma meye ka gani a cikin takalmin? Na ji ana zuwa banɗaki da shi, yanzu meye a cikin takalmin? Don haka ba a zargin najasa sai an ganta. Sai an ganta sai ta bayyana. Sannan ruwa ba a wofantar da ruwa sai idan ɗayan siffofinsa guda uku sun canza. In sun canza da najasa, ya zama najasa. Idan sun canza da abu mai tsarki kuma baya daga cikinsa, to yana nan a tsarkinsa. Sai a duba wannan abun da mai yayi kama amfanin al'ada, sai a yi amfani da ruwan a wannan abu. Idan ya gaure da abu mai tsarki kuma wannan abun yana tare da ruwa, ko saboda makwancinsa, ko shi ya haife shi, ko saboda tsawon zama kamar da muka yi bayani, to wannan kam ba abin da ya samu ruwa, za a yi amfani da shi alwala, wanka da sauran ayyuka na ibada. Kuma sannan muna ƙara nanatawa zan yi ruwa ya cancanta ya amfani da shi a ibada a tsarki amma kuma al'ada ta ki amfani da shi yanzu ruwa mai tsasa sai ka ce ba za ka sha ba amma ya halatta ka rula da shi saboda shari'a tana da akari da cewa tsasa ruwa ne ya haife ta da haka wannan ba matsala sai kuma ya rage naka ba tilasta maka ba sai ka je ka nemi wanda ya maka ka sha wallahu a'lam malam yace Allah shine mafi sani mu ma muka ce Allah shine mafi sani babu fara'id al-wudu'i wa sunanihi wa fadailihi babu zai mana magana akan farillan alwala da sunnoninsa da kuma mustahabbansa al-wudu' a larabci namiji ne mu kuma a Hausa alwala mace ce kaga ana kace sunanihi wa fadailihi sunnoninsa da mustahabbansa mai din alwala to mu da Hausa mace ce su kuma a larabci namiji ne wannan yakan faru to da dama to anan wajen malamin fiqhu idan sun ce farillai suna nufin ma warada ala shar'i ala wajhi al-ilzam abinda duk yazo daga shari'a ta fiskar tilas ayi shi rashin yin su zai zama sabo sannan kuma zai zama bata aiki rashin yin sa da gangan zai zama sabo sannan kuma aiki zai baci rashin yin sa da kuskure ko da mutun ya tsallake sabo to aikin sa dai zai baci wannan shine farilla sunna a wajen malaman fiqhu suna dangantawa ga dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ma fa'alahu Annabi sallallahu alaihi wasallam wa adhharahu wa wadaba ala fi'lihi wa lam yarid dalilun ala wujubihi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi a bayyane mafi yawan sahabbai sun san yana yi an gan shi yana aikatawa ba sau ɗaya ba sau biyu ba a fili yake wannan abu sannan ma waka ba alai ya kuma ɗore a kai aga yana yin sa kai aga yana yin sa ba wai rana ɗaya ne yayi shi da yayi shi shikenan sai aga ya bari ba aga yana yin sa kawai wannan abu walam yarid nassun ala wujubihi ko dalilun ala wujubihi sannan ba wani dalili da yazo yake nuna wajibcin wannan abu to wannan shi malaman fiqh suke nufi da sunna fadail jam'i ne na fadl ko na fadila ko jam'i ne na fadila fadila kuma ana nufi yana nufin mustahabbi mandubi mandubi kuma a wajen malaman fiqh ma fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adharahu aw adharahu wa lam yuwadib alayhi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi amma bai bayyana shi ba kina zaka samu Nana Aisha kawai ta rawaito ita kawai ta gani saboda ma bai ma matsa da yin abun ba ba ma wanda ya sace ganin ya gani ma yayi ko kuma ya aikata shin amma gani din amma bai ci gaba da yi ba wannan malaman fiqh suka duba shi suke masa mustahabi ala ayi halin malaman fiqh suna da wasu ma'aunai dani akan waɗannan dangane da sawa farilla suna da kuma sunna da kuma mustahabbi to anan malam ya bude babin alwala idan kun tuna mun bude karatun mu ne da bayani akan hadasi sannan sai bayani akan ruwa. To idan mutum hadasi ya same shi, an gaya masa me hadasi, yanzu mutum shi ba jahili bane akan hadasi, ka san me hadasi. Yanzu hadasi ya same ka, da hadasi ya same ka, sai aka ma bayanin kuma yadda za irin ruwan da za ka yi amfani da shi ya kawar maka da wannan hadasin, da ruwan da ba zai maka amfani ba. Aka maka wannan bayani har da dadin karin bayani. To yanzu ka kaddara, ka hadasi ya same ka, ka san hadasi, ka fahimci hadasi ya same ka, alhamdulillah ilimi ya yi amfani. Da hadasi ya same ka, an gaya maka wannan hadasin ba zai tashi ba, ba zai kau ba, sai da ruwa mai sarki mai sarkakewa. Amma karatu akan ruwa, ka fahimci ruwa, alhamdulillah kuma ka samo ruwan da ake bukata, tunda ba wahala yake shi ba. Karatun da dan wahala, amma ruwan ba yake ba mai wahala. To yanzu ga ruwa, ka fahimci ruwa har ma ka same shi. To abin da ya rage sai amma bayanin me zaka yi da shi, yaya za ka yi ka dawo da tsarkinka na da, wanda wancan hadasin ya karya maka shi. Duk wannan jama'a hidima ake wa sallah sosai, saboda ai shi musulunci da ya zo ya kafa tura kansa guda biyar. Na farko kalmar shahada, na biyu sai ka ce sallah. Da haka sallah kuma ba ta yiwuwa sai da waɗannan abubuwan. To hanya aka kamu tun farko har a kai ka zuwa ga sallah, wannan duk hidimomin sallah ne. Da haka mallam yanzu zai shiga mana bayani dangane da kuma yadda za ka yi da ruwa. Malam sai ya fara da ambaton ɗaiɗaikun ayyukan alwala. Ɗaiɗaikun ayyukan alwala, saboda wannan shi ne ilimi mafi muhimmanci. Ka san meye dole, meye ba dole ba. Kar a je a koya maka alwala, a ce idan za ka yi alwala ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, in ka yi kaza shikenan ka kammala alwala. Da aka koya maka haka, ba ka san meye dole, meye ba dole ba. To tayu ka bar dole, tayu ka nace akan abin da ba dole ba. Nacewarka akan abin da ba dole ba, wannan matsalarsa ba ta kai ka bar dole ba. Idan ka bar dole, alwalarka ba ta yi ba. Idan ka nace akan abin da ba dole ba, to shi a gaba ne zai iya zama maka fitina. Saboda ƙarshe ko kai ka gan shi dole, ko kuma wani ya gan shi dole. Yana da muhimmanci mutum ya san meye dole, meye ba dole ba. Shi yasa malaman fiqh suke zuwa da farillai da sunnoni da mustahabbai, domin a kasa maka abin adrai ware wake ka gan shi. To malam ya fara da farillai, sai dai yadda mun yi karatun ahlan, waɗannan farillan da waɗannan sunnonin da musahabban ba baki bane a gare mu. Don haka ba za mu dinga filla-filla irin yadda muka yi a littafin ahlan ba. Wanda yake son filla-filla to sai ya koma littafin ahlan. Don haka kamar niyya, ba za mu fara da bayani kamar da muka fara da bayani a ahlan ba. Wanke fuska, mun yi bayanin yadda ake wanke fuska a halin, yadda ake wanke ta faɗinta da tsawonta da kaza da waye, haka hannu haka waye, yanzu ba buƙatar mai wannan. Malai ce fa amma fara'idul wudu'i, amma farillan alwala fa sab'atu, guda bakwai ne. Wannan a malikiyya ke, eh sosai a malikiyya ke. Na farko an-niyyatu, daura niyya. Mun fara ko a halari cewa niyya mahallin zuciya ce, a zuciya ake yin niyya. ba a furta ta da baki. Kuma niyya tana nufin yarda da zaba da sani. Kai ka yarda da abin da za ka yi, ba a tilasta ka kai ba. Kai ka zaba, sannan kuma kana sane babu kuskure, babu mantuwa, ba a tilasta. Wannan shi ake nufi da niyya. Haka jin za ka yi alwala, sanin abin da za ka yi nan alwala ne a ranka, ka ji a ranka wannan abin da za ka yi alwala ne. Wannan shi ake nufi da niyya. Abinda ba a so, wanda ba zai yiwu ba, ka zo ka ana ruwan sama, ruwa ya maka ɗan karen duka, ka dawo gida ka cire kaya, ka ji ana kiran sallar azhar, sai ka ce ai ma ba sai na yi alwala ba, wannan dukan da ruwa ya mun kuma ruwa ba bukatar sai ka sa ruwa a jikina, da ruwan ya dake ka da wata niyya. Ko kuma a ce akwai janaba a jikinka, ruwan ya ma irin wannan dukan ya jika ma ko ina a jikinka, sai ka ce to ai ba sauran wanka kuma yanzu da zai yi, na riga na yi wanka. Rashin niyya kadai, inda ka yi niyya kai ta gudu a cikin ruwan sama ya maka jirin, inda ka yi niyyar wankan janaba wallahi da yayi. Daga zaba wa kanka da yarda da sanin za ka aikata wa aiki, shi ake nufi da niyya. Kuma muhimmancin ta a shari'a yana da yawa, saboda ita ce take bambanta aiki da aiki, ita take bambanta aiki da aiki. Kowa zai shige yi wanka ya rufe, amma wani wankan janaba ya yi, wani wankan juma'a ya yi, wanka iri ɗaya. Mata za su shiga su yi wanka, wannan wankan haila ta yi, waccan wankan janaba ta yi, waccan wankan nifasi ta yi, duka wanka suka yi, kuma iri ɗaya ne wankan. Abin da ya bambanta su ne manufofin da ke zukata su. Mutum biyu suna sallah, wannan yana sallah a gefe, wannan yana sallah a gefe, wannan ya yi raka'a huɗu duka a sirrance, wannan ya yi huɗu duka a sirrance, wannan a zahari ya yi waccan la'asari. Manufar zuciyarsu da bambanta, in ba haka ba za mu rabe aikin ba. Niyya take raba wannan da waccan. Niyya wajibi ne. Inda gasar wajen yayin wancan fuska, malai ya ce yayin wancan fuska, kafin wancan fuska akwai ayyuka, akwai wanke hannaye, kurkurar baki, shekar hanci. Amma a malikiya, tunda duka ba farillai ba ne, to yanzu wajibcin, tunda ai ana maganar farilla, niyyar farilla ake magana, to wajibcin niyya ba zai kama ka ba sai a lokacin fara aikin farilla. Jama'a an gane abin da suke nufi? Daga da a ce mutum zai fara wanke hannayensa, ya gama cin abinci, ya fara wanke hannaye, ya kurkure baki, ya sheka hanci, shi ya zo wanke hannu ne ba, amma saboda sabo sai ya ji kawai yana shekar hanci, ko da ya saba sai yana shekar hanci, shin da wanke hannun nan zuwa shekar hancin nan da niyyar alwala ya yi, a lokacin sai ya yanke shawara to bari ya yi alwala, to zai iya ɗiban ruwa da zai daga bai wanke fuskarsa kawai shiga, saboda bai huce mahallin niyya ba. Ba ana nufin mutum ba zai yi niyya ba sai ya zo wajen, ba haka ake nufi. Ana nufin mutum ko da bai yi niyya ba sai da ya zo wajen, alwalar shi ta yi. Nan ne mahallin wajibcin niyya. Ko da ko mutum zai iya ɗauko niyyar shi daga farko, wannan shi aka fi so ma. A wajen wasu malamai ma kurkurar baki da shekaran cin ma dama farillan. Da haka mutum in zai fara alwala, kudurin shi na alwala ya faro shi daga farko, wannan shi ne abin da ya fi. Amma a malikiya, idan mutum bai zo da kudurin alwala daga farko ba, daga baya yanke shawara, to matuƙar bai wanke fuska ba, to bai wuce mahallin fara niyya ba, don haka zai iya fara niyyarsa daga wanke fuska ba sai ya koma baya ba. Jama'a, an fahimta?
wa ghasl alwajhi da kuma wanke fuska da ita ita kanta wa ghasl yadaini da kuma wanke hannaye ila al-mirfaqaini zuwa tsugurgumai biyu wa masu jami'i ra'si da shafar dukkanin kai dukkanin kai kamar yadda muka karanta a karatun mana ahlari zai hada hannayensa biyu ya fara mai ya fara daga goshi matsalar gashi ya tafi keya sannan ya dawo da hannayen biyu shine ya shafi dukkanin kai abinda sa malikiya suka ce jami'ar rasu gaba ɗayan kai saboda a shafi'iyya idan mutum ya shafa ɗaya bisa uku na kansa ya yi shafar kai to malikiya su kuma suka tafi akan cewa sai mutum ya shafi kai gaba ɗaya kuma shi yafi inganci na malikiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafar kai gaba ɗaya yake shafa wa ghaslu rijlaini da kuma wanke kafafu guda biyu ila al-ka'baini zuwa idanuwan sawu guda biyu a karatun mun halari mun yi bayanin cewa wajen wanke hannaye da wanke kafafu da aka ce zuwa tsugurgumai za a shigar da tsugurguman wajen wankewa da aka ce zuwa idan sawu za a shigar da idan sawun wajen wankewa sai an wuce dutsen nan a bari wal fawru da gaggautawa wat tadliku da cuɗawa al fawru gaggawa da ake nufi a nan ba ana nufin mutum ya ta yin abin da hanzari kamar kansa zai yake ba ko kamar an tayar inda inji a jikinsa ba abin da ake nufi da gaggawa a nan shine banda sukusuku idan mutum ya fara kar ya buge da wani aiki sai ya gama idan mutum ya wanke gaba to kar ya tsaya wani abu ya shiga ta gaban ta kawai shine gaggawa da ake ba mutum ya ta hanzari ba ba gaggawa hanzari ake nufi ana nufin da mutum ya gama gaba to ya tafi ta gaban ta kar ya wanke fuska sai bayan ya wanke fuska dama suna tadi ana tadin Chelsea da Real Madrid na kai ya wanke fuska sai wani ya faɗi wata magana akan Chelsea ya ce ta to alquran ƙarya kake sai ya miƙe ya tsaya aka caccaka sannan ya koma ya zauna sannan ya ci gaba da wanke hannu a ya shigo da wani ba tsakani shi yasa malaman malikiya da suka tsananta sai wasu suke ganin idan mutum yana alwala ruwansa ya ƙare ya tashi ya tafi neman ruwa to ta ɓaci saboda ya saka wani aiki a tsakani kamar da ce mai inganci shine idan nemo ruwan bai yi nisa ba nesa ba misali bai wuce ya miƙe sai ya sa a kan famfo ya sake ɗiba ba ko ya miƙa nan sai ɗebo ruwa a randa ya zuba wanda bai kai ma abin da ya wanke ɗin ya bushe ba sai ya zo ya ci gaba wannan ba zai cutar da shi ba wannan shine alfawo a tadliku cuɗawa shi ma cuɗawa ba ana nufin ɗin ya ta fatal ba ba shi ne cuɗawa abinda ake nufi da cuɗawa shi ne wani mutum ya bi hannunsa a kan ruwa idan ya sa ruwa a gabasa to ya bi hannunsa a kai kar ya zuba ruwa kawai ya bar shi haka ba tare da ya sa hannu ya murza ba to wannan sa hannu a bibin abin ruwa wannan shi ake cewa cuɗawa malamai su sanya wanda gaske farillai yayin da wasu sun kara da abinan da jerawa amma a malikiya jerawa baya cikin farillai wato daga fuska sai hannu daga hannu sai kai daga kai sai kafa a malikiya baya cikin farillai amma a hanbaliya yana cikin farillai to wannan su ne guda bakwai kuma a hanbaliya kuma cuda baya cikin farillai cuda baya cikin farillai amma jerawa yana cikin farillai waɗannan fa hadhihi sab'atu waɗannan su ne guda bakwai lakin yajibu alayka malai ce sai dai yana wadaba a kanka fi ghasli wajhika a wajen wanke fuskar ka an tukhallil sha'ra lihyatika ka tsefe gashin yaminka in kana sha'ru lihyati khafifan idan gashin yamin sassauka ne yasar yasar ne irin yamin kamal wai din mai karamin gemu sai gano ni me ake nufi da sassaukan gemu shine malamai suka ce in kana sha'rul lihyati khafifan idan gashin gemun sassauka ne tazharul basharatu tahtahu fata tana bayyana ta karkashin sa kamar na wannan koko ko wani leko ne ko ya zanna ba fata tana bayyana ta hatahu karkashin gashin ana hango fatar habarka jama'a kun san abin da yasa mallam yace wajibi ne wajen wanke fuska mai irin wannan gemu ya tsefe gemunsa tukun me tsefe wa ma shigar da ruwa tsefe ranafin shigar da ruwa kar mu dauka kamar yadda ake yi da kun tun ya kama ita jajja shine tsefe ba wannan tsefe wa gidi tsefe wa ranafin shigar da ruwa takhlil kabi khalal duwani lungu ya samu ruwa to me irin wannan gemu me yasa aka ce ya isar da ruwa cikin gemunsa matakar gemunsa sassauka ne ana ganin fata karkashin sa jama'a saboda wajibi ne wanke fuska abinda duk kuma ake gani a jikinta yana tare da ita sunansa fuska idan ana ganowa fata habanka ta cikin karamin gemunka to wannan fata haban tana daga fuska wajibi ruwa iso ta jama'a an gane to sai mallan yace wa in kana kafifan idan gashin gemen ya kasance kakkaura irin na kamala fala yajibu alayka takhliluha baya wajaba akan ka ka tsefe shi mana ka shigan mushi ruwa baya wajaba akan ka to nan ma idan kun fahimci sirrin can to shi zai ba ku dama ku fahimci sirrin nan wurin ne kenan yauwa tunda gashin gemen ya tare fata ba a gano ta tunda ba a gan ta fita fuska me yasa cikin hanci baya cikin fuska saboda ba a ganin sa me yasa cikin baki baya cikin fuska saboda ba a ganin sa sai za su ga zama mustahabbai suka zama sunnun daga tunda shi ma fata haba ta buya duhun gemu ya rufe ta ita ma ta fita daga fuska yanzu abin da ake gani na gashin gemu shine fuska to shi kuma wajibi ne ka bi gashin ko ya je cibiya wajibi ne ka bi shi da ruwa saboda ya zama fuska fuska tamam haka mallan yace wa kadhalika hakan nan sauraka wa kadhalika hakan nan yajibu alayka fi ghasli yadayka yana wajaba a kanka wajen wanke hannayenka an su khallila asabi'aka alal mashhur ka tsefe yatsunka bisa shahararren zance wajen wanke hannu wajibi ne ruwa ya ratsa tsakanin yatsu yatsun hannunka kar ka zo wanke hannunka in ka ɗebi ruwa kawai kai haka yatsunka suna haɗe suna manne kai haka kawai shikenan a sai ka ratsa junansu ta yadda ruwan ya ratsa tsakanin yatsun wannan wajibi ne kuma zance mai inganci na kafa ma wajibi ne a musu haka Allahu ta'ala a'la wanda muke dai Allah ya ba mu ladan sa kuskure ba miji ta Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyi kai mara ji musa alhamdulillah rabbil alamin as-salatu was-salamu ala tammanil akmalani ala khairatillahi al-ayyib نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وانا جنبنا شيوا malam yaya ake yin salatu tasbih kuma ta inganta to salatu tasbih sallah ce da akai sabani akan ingancinta wannan tare da malaman da suke ganin rashin ingancinta wannan ya sa ban ma mai da hankali na ji yaya ake yin ta Allahu a'lam malam yaya hukuncin ruwan da aka tofa masa yawo a ciki za a iya aikin ibada da shi to karko tsoro ta nufa shi ne na fahimci na zo na dinga tsoro ta cewa ko ba a gane karatun nan ko? Saboda wannan tambaya ai ina ganin kowa nan zai iya amsa ta ruwan da aka tofa masa yawo kowa kawo kowa muna magana akan ruwa ma tukunna najasar ma sai ta canza masa kamanni balle yawo sannan kuma yawo ba najasa ba ne inda a tilashi ma a cikin ruwan a tilashi har ya kumfa sai dai a ce mai tsarki ne ba za a abla da shi ba malayin an yi fenti a duro sai aka zuba ruwa a ciki in ka yi ba a huta za ka yi alwala sai ka ji ganshin fenti to ya labarin tsarkin ruwa wannan tambaya ce mai kyau idan an yi fenti a duro yana ɗanyensa sai aka sa ruwa sai fentin ya zuba a cikin ruwan sai ya canza wa ruwan kamshi ya goma kamshin fenti saboda fenti ya zuba a cikinsa wannan ruwa ya zama ruwan fenti idan aka wani abin da za a yi da shi ko kwabar kwalta ko kwakwar plaster sai a yi da shi idan kuma wannan fenti ya bushe karam sai aka zuba ruwa a ciki ya ɗebo ruwa sai a ce yana kamshin fenti wannan ruwa bai ɓaci ba yana nan a ruwansa saboda bai gaure da fenti ba ya gaure da kamshin fenti ne wancan satin na gaya muku bambanci tsakanin hakika da athar hakikanin abu gashi nan a ayu hakikaninsa gashi nan ya zuba da kuma a'a shi hakikaninsa babu shi ko an wanke shi ko kuma ya bushe babu shi amma athar ɗinsa yana nan asafinsa kamar kalarsa an daba da misali da jini idan an wanke shi an sa kilin an yi komai an sa ruwan ɗauraya an wanke an yi komai amma sai ga ɗan alamar ja a jiki wannan ana ce masa asa wannan kalar ba ta da tasiri ba ta da hukunci to haka kamshi na abu bushashe shi kamshin asar ne da haka dan an ji ruwa yana kamshin fenti da ya huce to athar ne ba fenti ne ya gaure da ruwa ba in kun koma cikin karatun ku sa fahimta mai zurfi a cikin da malam magana da malam ya wajen raba ruwa gida biyu ya ce makhlut wa ghayr makhlut ruwan da ya garwaya da ruwan da bai garwaya ba ruwan da ya cakuɗa kaga ce garwaya ko cakuɗa wani abu ya shiga cikin sa yanzu fenti ya bushe ruwa ya gaure da fenti bai gaure da fenti to dan haka gaba ɗaya baya cikin ruwa da ya gaure da bai gaure da fenti yana can ruwa na farko wanda yake kan asalinsa kuma abin da yake ƙara nuna maka cewa bai gaure ba da zaka dauki wannan ruwa mai warin fenti ka ajiye shi daban a gefe ya dauki lokaci daga baya zaka ji warin fentin ya tafi a hankali zaka ji yana tafiya har ka zo ka ji babu shi saboda fentin ba shiga ciki yayi ba shi ma kamshin sa ne ya buge shi har yasa shi ma yake kamshin sa Allahu akbar to kai ne na farko na ƙarshe saboda ina da bana jin daɗi ina son tashi na wa alaikum salam na eh yace sinadari da ake sakawa cikin ruwa dan kashe wasu ƙwari wani lokaci za a je yana kamshi ruwan yana kamshi ko yana hamamu wannan sinadari da hukuncinsa to matuƙa sinadarin aka sa a cikinsa to hukuncin sinadarin don haka yana nan a matsayin ba za a yi tsarki da shi ba za a yi wanka da shi ba na tsarki har sai ya daina wannan abu sai a ci gaba da amfani da shi a al'adance idan hukumar lafiya ta ce za a yi girki da shi sai a yi girki da shi amma dai ba zai yi alwala ba zai yi wanka ba har sai ya daina wannan abu Allah ba Allah ka ta gano lokacin da nake dakatarwa ko to ba san matsuwarka ba ya yi na ji na a lokacin wankin farilla shine lokacin da wanki ai shi kansa wurin da ka wanke na hannunka da farko wajen wankin alwala wurin da ka wanke zuwa wuyan hannu shi kansa wannan wurin in ka zo wanke hannunka zuwa zuburguma sai ka dawo ka wanke shi ka masa wankin farilla saboda ga wankin da ka masa ai na sunna ne ka bayyana dan haka in ka zo wankin hannu sai ka masa wankin farilla dan haka a lokacin wankin hannu zuwa zuburguma ne ake wannan aiki Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.